Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 19 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa ga dukkanin alamu nan ba da dadewa ba za a samar da tsarin inshoran lafiya na bai daya a Najeriya. Za ku ji karin bayani kuma kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ta yaya kuke ganin wannan tsari na inshoran lafiya na bai daya zai iya inganta rayuwar talaka idan har aka samar da shi? Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1 202 205 2655. Muna kuma tafi da labaran wasanni daga Ghana. Amma kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga zarar nan dauke da labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Akalla sojojin gwamnatin Somalia 10 da mayakan sakai 16 aka kashe a yau Laraba. A lokacin da kungiyar mayakan Al-Shabab ta kai hari kan wasu sansanonin soji guda 2 da na yankin Lower Shabelle na Somalia. Harin farko da aka kai a garin Koryoli mai kimanin tazarar kilomita 95 kudu da birnin Mogadishu ya faru ne a lokacin da mayakan suka yi amfani da wata mota da aka cika da ababen fashewa da wani dan kunar bakin wake ya tuka zuwa wani sansanin sojoji da ke karkashin ikon mayakan yankin da ke muradin gwamnatin tarayyar Somalia. Mataimakin kwamishinan gundumar Koryoli Abdi Ahmad Ali ya ce mayakan sun yi niyyar lalata gadojin garin. Sun lalata gada guda daya amma mun yi nasarar dakile yunkurinsu na kai hari akan daya gadar. Daga nan sai mayakan da yawa dauke da manyan makamai suka kawo mana farmaki. A cewar wasu kafofi da yawa da aka yarda da su a garin, akalla sun ce akalla an kashe sojoji 10 da kuma wasu mayakan sa kai daga kungiyar mayakan da ke goyon bayan gwamnatin kasar su 6 a yayin artabun. Ita ma kungiyar Al-Shabab ta kai wani hari da sanyin safiyar yau a wani sansanin soji da ke El Salini mai tazarar kilomita 60 a kudu maso yammacin birnin Mogadishu. Daruruwan fasinjoji sun fara barin jirgin ruwan shakatawa da aka tsare tsawon makonni 2 a tashar jirgin ruwa ta kasar Japan a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar coronavirus da ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 2000 a kasar China. Ana sa ran kimanin fasinjoji 500 da suka warware za su bar jirgin ruwan na Diamond Princess a yau Laraba a Yokohama, inda jirgin ya sauka tun lokacin da ya isa garin a ranar 3 ga watan Fabrairu. Jami'an lafiya na Japan sun keɓe fasinjoji 3,700 da ma'aikatan jirgin don a sa ido a kansu bayan da aka gano cewa wani fasinja da ya sauka dan Hong Kong na ɗauke da ƙwayar cutar ta coronavirus. Amma ƙoƙarin shawo kan yaduwar ƙwayar cutar ya fuskanci koma baya, yayin da mutane 542 suka riga suka kamu da cutar, lamarin da ya kasance gungun jama'a mafi girma da aka tabbatar sun kamu da cutar a wajen China. Ofishin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira a kan a gudanar da bincike ba tare da san kai ba a kan kisan kiyashin da aka yi wa mutane 23 a wani ƙauye a yankin arewa maso yammacin Kamaru, inda ake magana da harshen Ingilishi a ranar 14 ga watan Fabrairu. An samu ƙarin bayanai tun bayan aukuwar harin na tada hankali. Masu sa ido a kan haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yankin na Kamaru sun ba da rahoton cewa yara 15 aka kashe, kuma 9 daga cikinsu 'yan ƙasa da shekaru 5 ne. sun kuma ce akwai mata biyu masu juna biyu cikin waɗanda harin ya shafa daya daga cikin su tare su a asibiti sakamakon raunin da ta samu mai magana da yawun hukumar kare haƙoƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya Robert Covelli yace har yanzu ba a sani cikakken bayani akan aukuwar lamarin ba amma ya shaidawa murya Amurka cewa shaidun gani da ido sun ce mutane 40 dauke da makamai da kuma jami'an sojoji da na tsaro ne suka kai harin a ƙauyen Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa waɗansu fitattun mutane da aka samu da laifin aikata manyan laifuka ahuwa a jiya Talata ciki har da wani tsohon gwamnan jiha dan jam'iyyar Democrat da ya taɓa neman sayar da kujerar majalisar dattawa ta tsohon shugaban Amurka Barack Obama Trump wanda kwanakin baya ya wanke waɗansu sanannun mutane da suka taka doka da yafewa tsohon gwamnan jihar Illinois Rod Blavojevich wanda aka yanke masa hukuncin daurin shekaru 14 bayan da ya shafe shekaru 8 a gidan yari
Madalla a gaida Zahra Aminu Fage da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC daga dukkan alamu nan ba da dadewa ba za a samar da tsarin inshorar lafiya na bai daya a Najeriya yayin da majalisar dokokin kasar ke duba batun duk da cewa majalisar na ganin akwai abubuwa da ake ganin zai iya kawo wa shirin cikas idan ba a dauki wasu matakai ba wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta hada mana rahoto akan haka
A daidai lokacin da majalisar dattawa ta kaddamar da kwamitin da zai duba ga yiwuwar yi wa kundin tsarin mulkin kasa garan Bawul sai maganar bada inshorar lafiya bai daya ya kunno kai domin tun shekara 2005 da gwamnatin tarayya ta kafa hukumar inshorar lafiya ta tarayya mutane da dama suna kokawa da yadda yanayin kiwon lafiya ke fuskantar koma baya musamman ma ta hanyar bawa al'umma saukin samun magunguna a asibitoci kyauta akan wannan ne na tambaye daya cikin ƴaƴan kwamitin da zai yi wa kundin tsarin mulkin kasa garan Bawul Senator Kabiru Ibrahim Gaya ko akwai yiwuwar duba dokar da ta kafa hukumar inshorar tarayya ga abin da yace
to wannan kin san ya doka daban tafiyar da mulki daban mu za mu yi doka mu ce muna so a yi kaza amma shi mai mulki shi ya san nauyin ajihun shi idan muka ce ba da lafiyar nan za a yi ta kyauta gwamnatin tana da kudin za ta iya yi za ta yanke shawara ba za mu iya sa shi a doka mu ce kaza ba amma za mu iya kawo shawarin da za mu iya jiha ta samu za ta iya gidan kanta ta daure ta idan wannan dan cigaban al'umma kasa amma an ka ce ka sa doka sai an dinka kowa riga to ba kudin dinka rigar to kaga da matsala doka ka ba su aiki ba amma tana tabbatar miki za mu yi abin da yan Najeriya za su yi farin ciki da mu kuma za su yi murna da cewa a zamanin mun kawo abubuwan da a gyara al'umma su amfana wannan wahalar da talaucin da ake ciki a samu sauki insha Allah
amma sanata mai wakiltar Borno ta kudu Muhammad Allen Dume ya ce yana ganin gwamnatin tarayya za ta taka muhimmiyar rawa a wannan fannin
wallahi yunkuri ne mai kyau don dai ina ganin Najeriya nan dai kam talaka ya kamata musamman bayan kasan ko kace ma kowa zai samu wato asibiti ko kuma kiwon lafiya kyauta masu hali ba su da wannan bai dame su ba amma wannan ya zai shafi talaka sosai don talaka yanzu sai kaga kudin magani ko kuma iya je ya samu ma ganin likita ma bai da dama yanzu tunda sai an ce ya sayi kati ko kuma sai ya biya wani kudi ni kam ina cikakken goyon bayan da cewa kowane dan Najeriya wanda ba zai iya biya ko kuma ya zamanto dai asibiti ya je samu lafiya kyauta wannan ina goyon bayan sa 100% kuma Najeriya tana cikin matsayin da za ta iya yin haka
to sai dai dan majalisar wakilai Abubakar Hassan Fulata ya ce sai mahukunta sun canza salon kashe kuɗi domin a halin yanzu ma batun kasafin kuɗin bana tana tafiyar hawainiya
idan ka ce za ka ba kowa magani kyauta a wannan tsari namu ba zai yiwu ba abu ne mawuyaci duba ga cewar muna da yiɗi babba a kasafin kuɗi namu ma kun tuna a kasafin kuɗi wannan na wannan shekara za a yi rinci ma na wutar kusan ₦2 trillion wannan rinci rinto wannan kuɗin za a yi saboda haka za a yi yunkuri a cewar yawanci za a yi wani kaso na mutane masu bukatu na musamman ayi musu wannan amma idan kace zaka abin nan din a wannan hannu muke ciki yanzu ba abu ne mai yiwuwa ba
a halin yanzu majalisar dattawa ta bukaci a ƙara yawan asibitoci a fadin kasar wanda yin haka zai taimaka wajen cimma burin samarwa mutane kiwon lafiya mai nagarta Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Bayan haka, a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Thomas Sauraro layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Maudu'in namu na yau shine shin ta yaya kuke ganin wannan tsari na inshorar lafiya na bai ɗaya zai iya inganta rayuwar talaka idan aka samar da shi?
Addu'ar mu ga Allah Rahimi yake arewa gaba daya mu muna da masiha e jumlatan kuma da arnado dan ningiya tutocin shehu mujaddadi goma sha biyu ne Nigeria sa Siddiqu Abubakar ga arewa ta na kan shan wuya shehu alkane ne a yarwa ko za ka yarda a rushe mulukiya Hausawa su da bare-bare ai amana ce da kilafiya Shehu Aminu da Mujaddadi sun bar mana girman duniya yalla za mu kiyaye har mu bar ya yan musu ga aji halaliya ya ji kotun Shehu na biyu sai ku dautu tarku ta gaskiya Haki na kabilole duka na wayan ku kusauke lafiya daular ku akayin mumunai da wasan su tawanye lafiya da aminci babu gwagwarmaya
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Jama'a a nan da birnin Washington DC lokaci na cewa karfe 3:44 ga kira nan ya shigo mana daga jamhuriyar Niger salamu alaikum
wa alaikum salam kuna magana da Abdul Kasu nan ne ko ungwar wadatawa jamhuriyar Niger sai ni ra'ayi na da zan bada duka da inshorar lafiya na bai dai da an kai a tarayyar Najeriya har muke Allah ya saka da alheri wannan tsari yana mai muhimmanci ne sosai saboda sallar ta zai samu sai kurin sayan magani saboda yau in an kaji ba sallar ta shi wahala ya kamata a ce maganin na a yi mai arha saboda musamman ƴan uwan mu talakawa da ke cikin karkarin nan su samu sauƙin sayan magani kuma a buga a sa gidajen asibiti ko ina a ɗauki ƙwararrun matakai maganin ne ya zama su wanda za a yi kuma a ce sauƙaƙawa in na ƙwarai ne a duka a dibiya a bincika da kyau saboda mutane su raba kansu da shan magani wanda ba ya da kyau na bisa hanya muna fatan ubangiji Allah ya sa dai wannan tsari da tarayyar Najeriya ta yi shi ne ƙarshen matsaloli fannin kiwon lafiya saboda ƙasashen mu su ma su koyi da irin wannan magani a yi mai arha saboda talaka kake wahala na gode kuna tare da mai sauraron ku Abrikasu unguwar wadatawa jamhuriyar Niger
to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayin naka yanzu kuma bari mu koma Najeriya jihar Kaduna salamu alaikum
to ajiyar ke barka da aiki
barka
madalla sunana Murtala Allah kiran ku daga garin Rajasa a Kaduna tarayyar Najeriya
to Murtala muna jin ka
to wannan tsari ne ne cewa hajjia ita kuma muna musu fatan alheri amma fa muna gaya musu cewa har sai mun ga an gyara asibitocin da suka dade ba magunguna ba gyara ba gaskoci ba gadaje in aka je ma tukun wani lokaci za ka je a ce ma ko matijiyar sare ka je babban asibiti a ce ma ba magani don suka gyara asibitocin muka ganga gaskoci to sai ne da cewa wannan abin zai iya yiwuwa yanzu kin ga ai akwai insurori da ake misali na mota za ka je ka yi insura mota ka sai kai hakali ma baka sai inda za ka je ka ji insura ɗinka da ake cire ma a kuɗin a cikin takardu da kake biya ba to amma muna musu fatan alheri kuma Allah ya sa wannan abu yiwu don amfanin talar gari da fatan za a tashi ki lafiya.
To mun gode Malam Tala har yanzu dai a jihar Kaduna muna tare da
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum assalam. Muna tare.
Sunana Alhaji Musa Garo ne radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
Ta Alhaji Musa barka da dawowa zan ce.
To alhamdulillah yawa barka da yammaci. To alhamdulillah akwai wani sako wani bawan Allah da ya taso tun daga Naija Wushishi Hamza da ke Wushishi ya kawo mana ziyara a nan jihar Kaduna to muna godiya sakamakon jin mu da yake a wannan kafa ta labarai ta duniyar Amurka to gaskiya muna godiya da wannan zumunci da ya kawo mana.
To malam Musa Garo muna jin ra'ayinka. Ka
gane wannan insurance din da ake magana to kin san dai idan azu ya zo mu fatin da muke yi dai Allah ya sa idan an faɗe shi a cika shi to mai idan aka yi haka kaga za a samu ci gaba kuma abubuwan da muke magana kin san da yawa za su zo mutoci suna magana cewa awon ciki kyauta ne na mata wane ne ƙananan yara daga shi kara kaza daga wata kaza zuwa shekara kaza ikyauta ne kuma da ta take kai idan ko awo mace tije da kaga ana hada rikici tsakanin mai gida da majama da matar shi to kaga irin wayannan abubuwa su kamata kokari a magance amma duk irin wayannan abubuwa da za a rika kawowa ana fada a tafara dan dai a ji dadi a baki to gaskiya akwai matsaloli irin wayannan matsalolin dai kananan wanda a zo a ce awo kyauta ne kuma miji zai a tafi awo a ce ya bada kuɗi kin ga zai ga kamar matar za ta yi mai ciwaciwa ne to da haka duk irin wayannan abubuwa ya kamata su sa a magance ba a ce za a kawo abubuwan da talaka ma shi ko da an yi ji bai da wani amfana da shi domin kafin ka je ga asibitin ma ka sha wahala kashe ne miki fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode.
To mun gode yanzu kuma bari mu leƙa jihar Zamfara. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To ya sunan malamin?
Ai sunana Sayyid Muhammad.
To barka da
daga Awana Gusau.
Muna sauraron ka menene ra'ayinka akan wannan batu na inshora?
Ra'ayina shine idan wannan abun ko an yi shi sai ka bai amfana da shi.
To
ko da me ko ka ji an yi ba za da mu da kai ba.
Haka. To mun gode sosai da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
Malama Amina barka da aiki.
Barka barka mu da warhaka daga ina tare da Bauchi ko?
Eh sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba muna jin ka.
To lalle ra'ayina ni na goyi bayan wannan abu 100% sai dai abinda muke so gwamnati ta yi iya kokari ta duba mutane masu amana ta ba su wannan shiri domin taimaki al'umma. Sannan kuma wanda aka ba su din su ma su yi kokari su rike amana saboda idan aka yi haka lalle an taimaki mu talakawa da muke zuwa asibiti za mu samu magani a cikin sauki kuma muna fatan Allah ya taimaki kasar mu Najeriya. Daga karshe akwai wani mai sauraron kuma Malam Mamuda da yake anguwan Makeri a tafin Madaki yana muku fatan alheri ku tashi lafiya mun gode.
Mun gode Malam Ayuba da wannan ra'ayi naka. Bari kuma mu koma jihar Kaduna. Wa muke da shi daga jihar Kaduna?
Na matata. Sunana ya wuce yau Madaki karamar hukumar Kaure jihar Kaduna.
To barka muna sauraron ka.
Wato shi batu na inshorar lafiya a duk duniya abu ne mai muhimmanci musamman in an samu kasan da sun san abin da suke yi shuwa gabani kenan. Amma ni ina gari a shigo da wani inshorar lafiya ga talaka ba shi ne ke gaban talaka yanzu ba. Saboda ana maganar gyara asibitoci da gyara ainihin harkar lafiya a Najeriya har yanzu abin yana nan yadda yake har yanzu kuma da shi ake yin campaign. Tara kuɗi an tara yanzu ba ga Abdulrashid Maida Tanga ya ta ana caji shi akan kuɗin fanshodin ba duk irin wannan shi talaka yana buƙatar tsaro ne yanzu tsakani da Allah ni ina tunanin ba shi ne a gaban talaka ba wani ya kamata ta canza ra'ayi. Asibitocinmu da aka riga aka gina musamman primary asibiti a gyaggyara su a samar da kayan aiki insha Allah talaka zai samu sauki. Na gode Allah ya sa tashi lafiya wasu neman madaci.
To mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu koma jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa nake magana da?
Kina magana da Mallaka ni Azare da Burmaka.
To, bilin naka ne. Menene ra'ayinka akan wannan batu na inshora?
Eh, batun inshora kiwon lafiya. Wato abu ne wanda yake da amfani kuma ke makawa mutane.
To.
Hello?
Hello? Kamar
ba magana.
Kamar dai layi ya ko ya goce amma kuma ga kira nan na shigo mana daga Ivory Coast. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam tullahi.
To barka ga. Da wa nake magana da? To ya sunanka?
Sai sai.
Ko zaka iya maimaita mana? Hello, kaman dai layin Ivory Coast ya goce. To gashi nan dai mun sami kira daga jihar Niger. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa muke magana da?
Ina magana da Suleiman Balani daga karamar hukumar Muya ta jihar Niger.
To Malam Suleiman muna jin ka. Menene ra'ayinka akan wannan batu na inshora?
To ni dai babban abin da nake son shi da wannan dade ina dan neman kudi shekaru aka da ma sai Allah ya sa ni sa'an samu.
A to alhamdulillah mu ma mun farin ciki da ka same mu.
Eh na kuma gode na gode Allah ya sa tashi lafiya.
Amin.
Eh sami sami.
To to ga kira nan na shigo mana daga jihar Taraba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Kuna magana da Sadi Haruna ma da kin fantaje.
To Malam Haruna muna jin ka.
Eh to wannan maganar kiwon lafiya, inshorar kiwon lafiya ko yanda laka dai in ba an maro wani wayewan kai kan bayani ba dai wata laka ban san menene ma ke nufi ba. Amma mu dai fatan mu asibitocin mu na kauyuka da karkara muna son gwamnatin tarayya ta shiga ba tallafa maza sosai ga yanda kowanne talaka zai san zai je sai magani ko je kwanta abin dubu ya bada koda 500 ko 200 don na ganin fi fahimtar me ake nufi da inshorar kiwon lafiya.
To mun gode kwarai da gaske ga kiran mu na karshe na shigowa daga jihar Niger. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To ya sunan malamin
Ibrahim ne wanke hula a garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim muna jin ka, menene ra'ayinka akan wannan batu na inshora?
To gaskiya magana inshora mafi yawancin musamman talakan Najeriya ma bai ma sa abin da ake nufi inshora ba. Domin saboda gwamnati haƙin daira sai akan ta bata ta waye wa mutane akan ma me ake nufi da inshora ba. Dan za ka ga ana kokarin gina asibitoci ba magani in ma an zo mutum aiki ya da rubuta mai takarda ya je wasu sai ka ko wani mai sallah akai a cikin jiji magani saboda haka su wannan doran nan su da suna amfana su ne amma dai sallah tsakanin da Allah bai ba su abin da ake yi da alƙura ba.
To mun gode kwarai da gaske da wayar Malam Ibrahim muka kawo ƙarshen daukan wayoyin naku a yau. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba, wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
An kaddamar da karawan tarihi tsakanin kuma zasan duka ta gara Krasa Boka dangane da bukin ranar independent a sakatariyatin hukumar kwallon kafar kasar Ghana inda wakilai na klabin guda biyu gabaki ɗaya da kuma wadanda suka shirya wasan hada da jami'ai na hukumar kwallon kafar Ghana duk suka halarta. Wannan ya bai wa masu shirya wasan damar bayyana wa klabin din makasudin wannan wasa sa'annan kuma da irin tanadin da aka yi wa klubin din gabaki daya. Krahas of Oak da kuma sasan tikotoko da farkon lokaci kenan da dasu yi wasa a wajen kasar Ghana. Klubin din Madia Masters na kasar Ghana ta shafa ma da wani nauyi wanda ya girgiza club yayin da babban jami'in kiwon lafiya ya bukaci mai koyar da klubin din wasa Samuel Boydu da ya tafi hutu daga ainihin wasan na kwallon kafa. Kwararren na mai gabatar da dabaru na kwallon kafa dai
wani irin ciwo ne ya far masa a yayin da ainihin Edwana ke karawa da ainihin Diyama a takwa a watan jiya nan take aka aika da shi asibiti kan toto rabin lokaci daga bisani aka sallame shi ya komo ya ci gaba da kama aikin sa sai dai babban jami'in kiwon lafiya na karaba ya bukaci ya je ya dan huta ya samu cikakken lafiya dan wasan sakiya na kasar Ghana Thomas Partey ya fada cewa shi fa burinsa ya kawo karshen wasan sa a Atletico Madrid na kasar Spaniya yanzu haka dai wato kwandelarsa zai kare ne a shekara ta 2023 yanzu hankali kuma ya komo kansa club dai duka na sha'awar sa kamar su Manchester United Arsenal da kuma Inter Milan sai dai shi dai ya nuna cewar burin sa ya ci gaba da zama a ainihin Atletico Madrid mai koyo da kungiyar kwallon kafan kasar Somalia wasa Bashir Hefod ya sauka daga mukamin sa mai horar da wasan na Somalia wanda dan Ghana ne ya nuna cewa ya hango rashin tsaro da kuma hare-hare daga Al-Shabaab a matsayin dalilin da yasa yayi murabus Hefod wanda shine ke rike da Ghana a yayin wasan cin kofin Afirka na mata da aka yi a bara ya rataba hannu akan kwandilan shekaru biyu ne inda ya maye gurbin dan Somalia Muhammad Abdullah Farayari a watan Maris shekara ta 2019 shine ya jagoranci Somalia ta yi nasara na farko a wasannin samun cancantan shiga gasaccin kofin duniya inda ta lallasa Zimbabwe a wasannin share fage domin gasar na cin kofin duniya na shekara ta 2022 da wannan labari muka yi so karshen labarin wasannin na yau Ridwanul Lamukara Bas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaidar Ridwan Abbas kafin mu karkare shirin namu ga Zahra da takaitattun labarai Agalla sojojin gwamnatin Somalia 10 da mayakan sakai 16 aka kashe a yau Laraba a lokacin da kungiyar mayakan Al-Shabaab ta kai hari kan wasu sansanin soji biyu a yankin Lowa Shabelle na Somalia Harin farko da aka kai a garin Qoryoli mai kimanin tazarar kilomita 95 kudu da birnin Mogadishu ya fara ne a lokacin da mayakan suka yi amfani da wata mota da aka cika da ababen fashewa da wani dan kunar bakin wake ya tuka zuwa wani sansanin sojoji dake karkashin ikon mayakan yankin dake muradin gwamnatin tarayyar Somalia Daruruwan fasinjoji sun fara barin jirgin ruwan shakatawar da aka tsare tsawon makonni biyu a tashar jirgin ruwa ta kasar Japan a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar coronavirus da ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 2000 a kasar China. Ofishin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira akan a gudanar da bincike ba tare da son kai ba akan kisan kiyashin da aka yi wa mutane 23 a wani ƙauye a yankin arewa maso yammacin Kamaru.
To masu sauraro baki daya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Zahra Aminu Faki da ta taya ni gabatarwa da Julie Lattes Gresham da ta hada mana shirin baki dayan sa sai engineer mu na yau Mr Justin Sweet da ya daidaita mana sauti Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya